أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وردوا إلى ثم ردوا إلى مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله بنا مغانا أكان جايد مزال صلى الله عليه وسلم يكي يد أيده كبري سنة جواسو بذا أتاشي سبا تو داما الله يارد غايا من جوا هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. To saboda haka muka yi bayani akan wannan to subaruddu ila la maulahumul haq wato sai a komar da su zuwa ga ubangiji wato maulahumul haq wato shine ainihin ubangijin su alhaqu na gaskiya cewar ruwani yana da guki iri kaza ko yana da guki iri kaza to duka wannan magana ta tashi saboda kowa ina yana tunanin cewa ba zai koma ga Allah ba ko ba zai mutu ba ko in ya mutu ya halaka shikenan to wannan duka wato Allah ya ce ba haka magana take ba saboda haka za a koma da kowa zuwa ga Allah wato Allah ya tara mutane haka Allah yake magana akan cewa wa yawma nusayyirul jibala wa tara al arda barizatan وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا wato zaka ga wato ranar da zaka ga duwar wasi suna ta tafiya wato wanda kake gani kaman ba sa motsi a ranar bisa hukuncin ubangiji duwatsun suna tafiya saboda haka yasalunaka anil jibali kul yansufuha nadbi irbi nasafa wato ana maka ana tambaya akan maganar ya za a yi da du'a su in za a ta da kiyama ubangiji yace ya sufu harabe da safa ubangiji zai daddake su gaba ɗaya su zama gari to shikenan sai ta yawo azara ya su a daidai ta wuri ai labulin din sa saboda haka su wa'annan mutane watar al-ard idan aka yi wa du'ar wazi haka to sai watar al-ard barizata sai kaga ainihin kasa gaba ɗaya ta fito lebu wato ba tudu ba gangare saboda haka wa hasharnahu sai mu tashe su gaba ɗaya falam nughadir minhum ahada wato ba mu bar kowa ba kowa an dago shi an tare shi saboda haka in an tashe su da suke cewa ba za a tashi ba shikenan sai a ce maka wa uridu ala rabbika saffa laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra wa uridu sai mutanen abijiro da su wato ala rabbika ana gaya wa annabi to sai abijiro da su wato a gaban ubangije ka saffa wato sahu sahu kowa gashi nan sahu sahu saboda haka akwai abinda wato ake yi a hukuncin zamani idan mutum ya taso yana da laifi su masu laifin su ne za a jera su ga wani dan wani shi laifin su kaza ne wani dan wani laifin sa iri kaza ne da sauran su akwai abin da ake kira a shari'ar turawa wai parade idan aka kama masu laifi a shari'ar zamani da ake yi yanzu idan aka kama masu laifi ko kidnappers ne ko yan kwanta kwanta ne to shikenan akwai parade za a yi paredin ɗinsu a ɗauke su a talabijin shi kenan a hasko su kowa ya gani wato a kama su da ainihin makaman da suke hannunsu a ce ga ma makaman da aka kama tare da su a gwada wa'annan mutanen to haka nan za a yi a ranar gobe shi ne Allah yake ce da manzo Allah wa uridu ala rabbika saffa sai a zo a jera su su ma a yi paredin ɗinsu a nuna su kowa wanda za a yi ke ta tunanin ba za a tashe shi ba sai ga shi nan an tashe shi a zo a sa shi a sahu a nuna shi shi ne wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani wanda na al'umma kaza ne kafiran wa'annan na al'umma kaza ne wa'annan na al'umma kaza ne to aka ce to wasu malamai a tafsiri suka ce wannan ayar ta keɓanci kowa da kowa wasu kuma suka ce a wannan arzikin na faredin din ya shafi mutanen da dama suke musu wato tashi gobe kiyama saboda haka su in an tashi din sai an zo an yi faredin dinsu an nuna su tukuna to saboda haka su wa'anda suke tare da manzon Allah kam ai su lissafinsu yana nan da ba to saboda haka su wannan sai a duba su to aka ce alalahul hukmu shi ubangiji din a rannan shi yake da hukunci mun yi maganar cewa dama yana da program na bayinsa gaba ɗaya saboda haka kowa da abin da ya aikata to shi kenan lahul hukmu ubangiji shi yake da hukunci a rannan to hukunci na ubangiji kuma an riga an yi masa tanadin komai domin dama ba za a yi hukunci ba sai hujjoji sun haɗu to saboda haka hujjoji kuma sun riga sun haɗu na wanda ya je da imani ya je da kalimatul taqwa ya je da libasul taqwa wanda lissafinsa a bayyane yake komai yana rubuce wanda ya je da ainihin shi kuma a matsayin kafiri aka tashe shi akan wannan shi ma akan wannan aka tashi dama kuma an riga an raba rawukan da aka ɗauka tun ɗaukan su ba wannan suna iliyuna ne wannan kuma suna sijje saboda haka duk wanda suka tashi a ɓangaren iliyuna wannan lissafinsu daban wanda suka tashi a littafin sijjinsu kuma lissafinsu yana da daban saboda haka idan aka zo ubangiji shi ne mai hukunci to an ce wasu hadisan sun tabbatar da cewa hukuncin nan da za a yi ba kawai wani ɗaukar lokaci zai yi ba domin za a ce wataral mujrimina mushfiqina mimma fihi bu yawa suna cewa ya waylatana wa yaquluna ya mal hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajidu ma amilu hadha wa qala yatlu rabbuka ahda to saboda haka komai za su tarar an riga an yi printing din sa ne wato daga ainihin database na ubangiji shine lawhul mahfuz saboda haka hadisai sun tabbatar cewa wai za a yi hisabin dukkanin halittu da na farko da na karshe a cikin rabin rana irin na duniya kaga kenan amma fa a hadisan aka ce wannan a ganin musulmi a ganin wanda ya je da imani ne ake ganin wannan kamar rabin ranar duniya an yi an gama saboda haka shi bai ga an yi ne ba ma saboda haka amma shi kafiri yana ganin kamar dubban shekaru ne aka yi ana wannan abin shi a ganin saboda azabar da yake ciki saboda haka shi ubangijin shi azra'ul hasibina wato shi ne mafi gaggawan ko kuma saurin yin hisabi wa ainihin bayinsa yanzu ne muka fahimci muka fara fahimta kan yadda abubuwa suke tafiya saboda yanzu an fara da ba mu fahimci cewa wato yadda mala'iku suke aikin ɗaukar rekod ɗin bayin Allah wato yana da sauƙi a wajen ubangiji ba sai da aka kawo lissafin intanet shi ne muka fara fahimta haka saboda haka yayi ya zama da cewa yanzu ba ma wai sai kana magana ana bugawa ba kana magana ana daukan magana mai buga ta kuma na buga ta a lokacin kaga wannan fa a matsayin mutum kenan to saboda haka a matsayin ubangiji fa saboda haka kenan kaga hikimar ai ta kai hikima saboda haka kafin a je ba kowa wato abin da ya riga ya gabatar na ayyukansa ya same shi hadirin yana nan wato ba sai an sai an nemo ba ba kuma sai an tsaya abin nan ba kamar a ce maka hoto ne wato sai aka karba misali saboda haka duk wanda ya zo to ga littafinsa to saboda haka ko mene ne yanzu ma ina a duniyar ce ma ko bai za a yi ba sai a ce maka wallahi ko to ka tuna idan har dan adam zai iya maka online akan abubuwan da za a yi duk na transactions na rayuwar duniya to ubangiji fa to saboda haka shi ubangiji dan asrarul hazimina wato shi ne mafi sauri ko kuma wato mafi hanzarta yi wa kowa hisabi amma mu dai za su ga wannan hanzari kafirai ko ba za su ga wannan hanzarin ba
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تعرضا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين وزال صلى الله عليه وسلم حيز على كارا مسا هجا akan yadda zai kira wato kafiran makka su fahimci ainihin tafarkin da ake wato bi wajen fahimtar Allah da kuma abin da ya kamata bawan Allah ya yi to ana tuna musu cewa qul man yunjikum min zulumatil barri wal bahri ku da ba ku yadda ba ku ba mu labari waye ne zai kubutar da mutane min zulumatil barri wal bahari idan tafiya ta tashi wato ko a bayan ƙasa ko a cikin kogi to shikenan waye yake kubutar da bayi dan kaga jam'i akai aka ce min zulumati daga ainihin dufai na bayan ƙasa ko kuma na cikin kogi to dufai na bayan ƙasa a ce maka ga duhun dare sannan ga duhun hadari ga duhun an sauko ruwa baka ganin gabanka gashi kana tsoron akwai abokan gaba a hanya kada su kama ka ko kuma su kawo maka hari ko kuma kana jin tsoron wani abu na ko wata gada za ta balle in ku zo ku rasa ta ina ma za ku bi ku wuce kaga wannan ai tsoro ya kawo su ta ko kuma a kogi ne ga dare ga duhun kogi ga duhun hadari ga saukan ruwa ga bakin ruwa da zaka hanga domin inda mutum zai je teku to nan ne zaka fahimci abinda muke magana nan akai domin zaka buga idan ka ne iya ganinka da zaka gani hangen da zaka hanga ruwa zaka gani bakin kyar to shikenan to a jirgin nan inda ruwa kuke kuna jin tsoro wato kada jirgi ya nitse sannan kuma kuna jin tsoron kada masu taran jirgin ruwa su zo su yi muku fashi sannan kuna jin manyan dabbobin ruwa da za su zo su tunkule jirgi su zubar da shi shi ma ana jin tsoronsa saboda haka shi ne aka ce maka zulumatu wato duka wa'annan dukwai ne in sun haɗu wato ban tsoron ya isa saboda haka akwai wani wanda yake babu labarin tafiyar sa Europe muka hadu da shi a Abidin yace shi ba dai shi da ya sake tunanin zai tafi Europe ba a rayuwarsa saboda abun tsoron da ya gani a cikin ruwa yace sun tsallaka nan ta Nijar suka je Libya sai suka shiga jirgin ruwa da suka shiga jirgin ruwa sai suka yi kwana biyar suna ta tafiya cikin ruwan nan ba su riga sun kulle Italy ba shikenan jirgin su kuwa sai ya nitse da jirgin su ya nitse kawai shikenan su uku Allah ya sa su sun iya ruwa sai suka iya suka sami wani tsuguri sai suka makale da tsugurin saura sun halaka dabbobin ruwa sun cije to da dare su uku nan suna kan tsuguri to sai wata dabba da ta zo sai ta kama mutum daya sai ta koma ruwa to saura biyu to shikenan sai dare ya sake yi da dare ya sake yi wannan dabbar sai ta sake dawowa sai ta kama daya saura shi yace ta yace yanzu kan lalle ya zo gabdan to ya zo gabdan to to dare yayi Allah cikin ikon sa sai wani jirgin ruwa ya taho da wani jirgin ruwa ya taho gashi bai ci abinci ba ba abin da yake da shi da ya fara narka ihu da ya fara narka ihu yana daga hannayensa har mutanen jirgin suka ganshi sai suka biyo ta wannan tsibirin kafin wannan mai kamawar ya zo shikenan masu jirgin suka dauke shi shi kadai ya tsira a cikin jirgin shi kadai ya tsira da direbobin jirgin da fasinjan kowa ya halaka sai shi kadai ya fita ai da aka haura da shi Italy nan da nan ya tafi embassy na Nigeria yace maza ambassador da ya taimaka mai da shi Nigeria shi ya sallami fita kasashen waje har abada shi ne yake ba mu labari da muka je muka hadu da shi a Benin yake ba mu labari to kaga wato shi ne ake magana wato abin da bani da zikun bizulmatil barri wal bahari kaga in baka ga wannan abin tsoron bane to baka fita bane baka fita ba shi yasa ba za ka iya sanin irin wannan abin tsoron akwai shi a cikin rayuwar duniya to saboda haka idan aka zo wato tad'unahu tadarruan wa khufya wato kuna roƙon Allah a wannan lokacin duk wani mai ce maka yana bautawa wani abu to lokacin ya jefar da wannan lissafi yanzu za a komo zuwa ga Allah ne wato gadagada suna abin nan suna nan za su yi ta cewa wato wai akwai wani wuri a Amaliya da iyayenmu suke gaya mana wai in za a tafi aikin haji za a tsallaka ainihin kogin Baliya to wai in an zo wajen a jirgin ruwa wai wajen wai a lallasa Allah eh a lallasa Allah duk wanda ya zo wajen wato a lallasa Allah don me wato igiyar ruwa ita ce za ta yi tawasa da jirgin za ta yi tawasa da jirgin kana ganin kamar za a kifar da shi kuma sai a kifar da shi din to saboda haka wato shi ubangiji ana ta roƙonsa tadarru'an a lokacin wanda bai iya khushu'i a sallah ba ma to a ranar zai iya khushu'i ya dawo ya kankan da kai zuwa ga Allah ya dawo saboda haka za su kira ubangiji tadarru'an wato kankan da kai wa khufyatan wato da kuma ainihin wato a boye to shikenan wata rana mun shiga jirgi daga Lagos zamu dawo Haifan to shikenan sai muka tarar ana ruwa kamar da bakin kwariya direban jirgi sai ya nemi ya shiga ruwan kuma yana da karfi to ruwan so jirgin sai yayi ta yin haka to mu da yake almajirai ne to dama mun san tadarruan wa khufiyatan sai muka yi ta wannan wani kuma yana wani dattijo ne ya sha babban riga amma sai ya bar sit dinsa ana ce masa ya zauna ya ce ina zai zauna jirgi zai fadi da ce to idan ka tsaya zai hana shi faduwa ne ce zauna abinka to shi kenan hankula suka tashi to saboda haka a lokacin da aka zo irin wannan wato matsayar to sai ka komo kafircin mutum wato ya komo ya nutsu yanzu ya komo zuwa ga Allah na gaskiya shine subhanahu ilallahi maulahumul haqqul wato ubangiji na gaskiya sai a komo kansa yanzu yawa wato ana roƙonsa bisa kankan da kai da kuma ainihin wato a asirce da kuma a bayyane duka ana ta roƙon abin nan ana cewa la in anjaytana ko kuma la in anjana a wata kira'ar Hafs dan Asim Hafs annabi suna cewa la in anjana a wata kira'ar kuma la in anjaytana لئن أجئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وبجدي daga kan wannan indai har ka tsallaka da mu muka tsere muka sami zaman lafiya muka hautudin mun tsira to la nakunan labi da shakirin za mu zama mutane masu gode maka ubangiji to shine wai Abu Zaid da yake bada wai barar shiga jirgin ruwa a cikin hikimominsa na malantan Abu Zaid in zaka shiga jirgin ruwa to ka rike wannan addu'a a'udhu bi malikil mulki min masalikil mulki in zaka shiga mota ma ka rike wannan addu'a in zaka shiga jirgin sama ma ka rike wannan addu'a to matsawan kana rike da wannan addu'a ana ganin zaka fita insha Allah a'udhu bi malikil mulki min masalikil mulki yawa addu'ar tana nan a cikin maqamatul hariri saboda haka wato mutun ya rike wannan kaga dai ba ta tsawo ai yawa to kowa zai iya rike wannan an bashi a'udhu bi malikil mulki min masalikil mulki in zaka shiga mota ma ka karanta wannan addu'a insha Allah ba za a yi hatsari ba za a sadu da kuma abuki ba haka dai jirgin ruwa haka dai jirgin sam saboda haka ubangiji ya mana kariya da kariyarsa to
kullillahu yanjikum minha wa min kulli karbin summa antum tushrikun
kullillahu yujikum ko yunjikum yunjikum minha wa min kulli karbin summa antum tushrikun kullillahu manzala sallallahu alaihi wasallam kace wato ba wanda zai tseratar wato sai Allah kulillahu yunjikum minha wato a kira'ar ya ka karanta
yunjikum
a warshi yawa to akwai kira'ar Asim annabi yunjikum yawa yunjikum minha wa min kulli karbin wato shine ubangijin da zai tseratar da ku minha wato daga wannan ababan tsoron ko kuma daga wannan zulumatu din da muka yi maganar su a baya yace ba ma wannan kadai ba wa bil kulli karbi da duk wani abu na bakin ciki to ubangiji din nan fa shi ne mai tseratarwa.
Saboda haka zaka ga
kowa idan wani lissafi ya taso masa, to anannan ne zai tuna Allah, anannan ne kuma zaka ga ya tuna malamin uwarsu. A nema masa malami saboda wato al'amura sun dun faro wanda yake ganin sun fi ƙarfin wayonsa. To kaga sai ya ajiye sauran wayon sai ya dawo ya ce to malami ya sa shi a hanya ya karanta masa Alƙur'ani, abin ya samu ya warware. Saboda haka Ubangiji shi ne mai karɓan wato ya warware maka bin kulli karbi ga dukkanin wani abu na baƙin ciki wato na rayuwar duniya. Ubangiji shi ne mai yaye shi. Saboda haka amma Ubangijin yana yin haka ɗin wato ga ainihin musulmi da wanda ba musulmi ba, duk wani abin da Ubangiji ya halitta yana yi masa wannan ya tseratar da shi daga ainihin kowane karbu wato abin baƙin ciki. Amma idan an yi haka ɗin to shi kenan wato sai ku zo kuma kuna haɗawa Allah da wani abu. Saboda haka da zarar an hau tudun tsira to shi kenan sai a koma ruwa. To kuma wannan ita ce ɗabi'ar mutane. Saboda haka sai a komo ƙulubbotan da ake yi da ake maganan Allah bai yadda da shi ba, to yanzu za a komo kansa tun da yanzu an tsere ma wannan. To saboda haka Ubangiji yake nunawa bayin Allah cewa babu wanda yake da tasarrufi na zaman lafiya da yadda bayi za su tsere wa abin ki wato sai akan abin da Allah ya nufa wato a cikin program ɗin da yake wa bayinsa. Shi yasa a cikin sunayen Allah ake kiran shi Ubangiji ɗin Assalamu. Assalamu ɗin shi yake da ainihin rigar aminci ko kuma mayafin aminci da yake lulluɓe sauran bayinsa ba za a sami wata matsala ba wato da izinin Allah. Saboda haka idan mutane kuma sun yi ta abubuwa aka mai da ainihin mayafin Assalamu ɗin kamar mayafin ‘yan caca, wannan ya jana wannan ya jana, shi kenan a kece shi. To saboda haka illa iyaka sai kowa in ya kece nasa ɓangaren sai ya fito fili. Saboda haka duk wani abin ki zai iya tare ka. Yanzu duk abin da kake gani a lissafin Najeriya ɗin nan, ɗan Assalamu ne, mayafin Assalamu ne aka ɗan yaye haka. Aka barka kowa yana ganin ka. To tunda kowa yana ganin ka kuma mugu ne, kuma kai ma mugu ne, to ba sai ku haɗu ba. Mugu na kallon mugu. Saboda haka duk wanda ya fi ƙarfi to shi ke da sai ya rinjayi ɗan uwansa. Haka lissafin yake. To wanda yake kama mutane yana neman kulunfansa, shi gani yake akwai wani gwamnan garinsu yana cutansa, ko shugaban ƙasar garinsu yana cutansa, ko ministan garinsu yana cutansa, ko da biro shi ko sai Allah ya bashi sa'a ya sami bindiga. To ina shi ma sai ramawa zai. To saboda haka shi ma da yake wa'annan abubuwa na almuddahana na zamba da wade ne, to shi ma ai ya yaye mayafin Assalamu ɗin na ɓangarensa. Saboda haka su kuma da suka ga haka ɗin, su ma da suka sami wata dama, to su ma sai suka yaye na ɓangarensu. Kowa yana ganin kowa. Saboda haka illa iyaka sai a haɗu juna, su ana wahal da juna. Wannan ya tozartar da sashi ya tozartar da sashi. Saboda haka amma idan aka gane cewa Ubangiji shi ne Assalamu, kowa ya yi tsaro a ɓangarensa, wannan ba ya yi tsaro a ɓangarensa, sai a zauna lafiya, ba wani abu dai mai wahala ba. Amma ba mu yadda ba ne. To da ba a yadda ba ne kuma lissafin yake tafiya a yadda yake tafiya a hali yanzu. Ubangiji Allah ya sa mu dace.
Qul wa qadir wa la an yabasa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ayurbisa kun shi an wayzika ba'dakum ba'sa ba'd unzur kayfa nasarrifu al-ayati la'allahum yafqahun
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا شيني كراء الحبس ويزيك بعضكم بعث بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Ubangiji yace ka gaya musu su wa'annan in ba su fahimci ayar da ta gabata cewa Ubangiji shine mai tseratarwa daga ainihin ababen tsoro na tafiya a bayan ƙasa ba su ji tsoron ababen tsoro da suke cikin kogi in za a yi tafiya ba to har yanzu manzo Allah ka gaya musu cewa Ubangiji din huwal qadiru ala an yabasa alaikum azaba da aka saukar da Jibrilu yazo da wannan aya to shikenan manzon Allah yana saurare sai yace qul huwal qadir ala an yabasa alaikum azaba manzon Allah yana saurare sai yace wato bin faukiku manzon Allah yace a'udhu bi wajhika Jibrilu yace wa min tati arjulikum manzo Allah yace a'udhu bi wajhika yace aw yalbisakum shi'a wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd yace wa hadha ahwan manzo Allah da aka fadi guda biyun nan sai yace to ya nemi tsari da zatin Allah akan magana wato azabar da za ta sauko daga sama daga azabar da za ta sauko ƙasa yace amma maganar cewa wato a lullube mutane wato su cuɗanya su karkasu su zama ƙungiya-ƙungiya wato sashinsu ya ɗanɗani azabar sashi to wannan yana nan a tsakanin al'umma tun barin manzon Allah gidan duniya da shekara 25 har yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da ainihin Muslim ya ruwaito daga Sa'ad bin Abi Waqqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi addu'a ya nemi Ubangiji ya daga wa al'ummarsa abubuwa guda hudu na farko wato kada a sauko wa al'ummarsa azaba daga sama wato shine kamar ayuwan duwatsu wanda aka yi wasu shekaru nawa da suka wuce ba a jima din nan ba a wani gari an yi ruwan duwatsun nan har aka nuna a internet bai jima ba ma kuma aka yi wani ruwan kifi wanda aka yi shi a ainihin Turkey da ainihin wasu bangarori na Rasha ruwan kifi kawai zalla aka yi saboda haka in ka fito kawai ka yi kifi yawwa to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace baya son azabta al'ummarsa da azaba daga sama wuta ta sauko ko duwatsu su sauko kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Lut qala fa ma khadbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lilmusrifin saboda haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka azabta mutanen annabi Lutu annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya san a yana roko kada azabta ainihin al'ummarsa da wannan su kuma ya roki kar a azabta al'ummarsa wato da kisfewar ƙasa a abitu ban fi samai an yasifa bikum al'arda fa idha hiya tamur am abittu ma bi samaya an yursil alaikum hasiban fa sata'lamuna kayfa yazi saboda haka kuna da aminci ne ubangiji ya ainihi wato kiswe kasa ma'ana ya kifar da ita to saboda haka wato sai kaga an yi haka da ita an yi haka da ita an kifar da ita kamar yadda aka halakar da mutanen annabi Lutu to shikenan ko kuma a turo wato wata iska wato ko a turo wata tsawa kamar yadda aka yi wa Sabudawa da Adawa ko a turo ainihin dufana kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Nuhu banza Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi roko kar a yi masa wannan sannan yayi roƙon ubangiji kada ya rarraba kawunan al'ummarsa ya zama da cewa an sami kungiyoyi kungiyoyi sannan ya roki wato kada ya zama na sashi yayi ta yakan sashi kowa yana neman yanda zai sabi haimana ko kuma abin da samu galaba wato akan ɗaya sashi saboda ya kira kansa shine wani to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama jibrilu ya dawo yace ubangiji ya yarda maka da guda biyu ya hana ka guda biyu an yarda ba za a saukar da azaba ta halakar da ummarka ba an yarda ba za a kiswe su da kasa ba amma maganar rarrabuwar kungiyoyi to wannan kam tana nan ba a karba ba maganar sashi ya bugi sashi shi ba wannan ba a karba ba saboda haka tun tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wannan kuma dama ubangiji ya riga ya yi magana allazina farraqu dinahu wa kanu shi'an
min allazina farraqu dinahu
wa kanu shi'an lasta bidun fi shak wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka rarraba addinin su suka zo suka zama kungiya kungiya to lasta bidun fi shak manzo Allah kai kenan alisafu ba a bakin komai kake ba a wajen su ko kuma tamfar ma kamar baka da shugabanci ne akan su tunda ba su yarda su hada kawunan su ba to saboda haka wannan yana nan tun manzo Allah ya tafi a lokacin sayyidina Ali Allah ya dade shi wato aka sami kawarijawa aka sami kadariyawa aka sami murji'awa daga baya aka zo aka sami ainihin mutazilawa aka tafi har inda muke din nan a yanzu saboda haka zaka ga kungiyoyi wannan kungiya iri kaza wannan kungiya iri kaza har wani yazo ma yana mun alfahari yana cewa wai shi wai yana da kungiyoyi 25 da yake da ce lalle ka sabi aiki ya da ce ka riki kungiyar manzo Allah kawai ka huta sai ka watsar da sauran ka riki ta manzo Allah kawai ka huta yawwa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya hana mutane Allah kuma ya kira na musamman yace wa atasibu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu da Allah akwai malamin da bai taba samun wannan ayan ba duk malamin da zai fassara alqur'ani akwai malamin da bai san wannan ayan ba duk duniyar da kowa ya san wannan ayan amma ya hana malaman su rarrabe ne to nan ba sai wani ya ware ya ce baka wannan guri nasa ne wannan ma ya sake warewa ya ce baka wannan guri nasa ne wancan ma ya ware ya ce baka guri nasa ne shikenan har a zo a tafsirin alqur'anin nan da ake yi a cikin azumi sai ka ji malamai suna sukan juna wannan ya fada wannan ya maida martani wannan ya fada wannan ya maida martani ana haka a Najeriya ko ba ai to da Allah dalilin da yasa za a yi karatun tafsiri kenan to ba shi da dalilin da yasa za a yi karatun tafsiri ba karatun tafsiri ana yi ne dan a fuskantar da mutane kowa a nuna masa madaidaicin tafarki ya bi ba wai ka nuna masa cewa in aka ja ayar Qur'ani sai an tankwara ayar ta bi wata kungiya ta bi wata fassarar wata kungiya saboda a tabbatar da ainihin ingancin wannan kungiya da ake magana akai. Kuma in ba nayi kuskure ba, duk wanda yake sauraron karatuttuka akwai irin wa'annan abubuwa. Eh, sai ka ji ana ta dabbarwa malamai wannan ya faɗi wannan, wannan ya faɗi wannan, wannan ya maida martani, wannan ya faɗi wannan, to shikenan sai ya zamana mutanen da aka dora mana nauyin mu fuskantar da su su fahimci addininsu, to su kam tukuna mun jingine su a gefe, mu komo namu lissafi na malatta, kowa yana nuna bajintarsa da ƙurewansa da iyayen da zai kare ƙungiyarsa. Ba haka lissafi yake ba? Kaga talakawa kan da suke zuwa su sami albarkar abin, to su kan lissafinsu ma an shafe shi. Saboda haka wato tun wancan karon a lokacin Sayyidina Ali har zuwa yau, wato wannan lissafin ƙungiyanci to shikenan wato yake tafe. A har an komo yanzu, in ka ce addinin musulunci kawai za ka yi, ba za ka yi wani ƙungiyanci ba, to kusan ka zama baƙo a gari. Ka zama baƙo a gari. Saboda haka za a yi ta kallonka cewa ko dai ana ganin addininka bai cika sosai ba idan ka zama abin nan. To amma idan dai har ka san koyarwar manzon Allah, ka san abin da Qur'ani ya sauko dominsa, ka ga yadda manzon Allah ya fassara wannan addini, to ina ruwanka da kama wani lissafi kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka manzon Allah aka ce masa, to al'ummarsa za ta kasu kashi 73 ɗin guda ɗaya ce ta gaskiya, saura 72 duka na bogi ne. Ta saboda haka kaga wannan ai ba karamar barazana bace. Saboda haka sai ka tattace, ka tsaya kai da gaske, wato ka dawo ka tsaya a inda manzon Allah yake tsaye. Saboda haka in kuma ba haka ba, to fa an sabi batsal. Akwai wani malami, ba zan gaya muku sauran bayanin ba, zan dai faɗi yadda dai za ku fahimci saƙon ne, don lissafin na ida saƙo. To shi yana magana ne akan aƙidarsa ta ƙungiya. Sai na ce masa, malam shi idan mutum musulmi ya mutu, malamai sun ce akwai tambayan kabari, sai ya ce kwarai kuwa akwai tambayan kabari. Na ce to a tambayan kabarin nan me ake tambaya? Sai ya ce min, ai abinda malamai suka ce ake tambaya, za a tambayi tambayoyi ko uku ne ko hudu. Za a ce man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, guda ukun nan. Nace su ake tambaya? Yauwa. Nace to zan tambaye ka ƙarin tambaya ɗaya. Yace dan Allah, mala'iku raqib da adidu suna tambayan ma aqidatuka? Yace ina, ai ba shi da alfanu wannan. Yace ai in ka ansa wa dan tambayoyin magana ta ƙare, yace to me kai ka ga wani kokiyanci? Sai ka je ka shiga cewar abin, to inda dai aqidar da kake dauka da kowace irin kungiya ba tambayar ka a lahira za a yi game da wannan ba, to ina ruwanka da shi? Tun da farko ma me ya wahala kanka? Yanzu kamar misali, ɗalibi ne ya tafi jami'a, shikenan yanzu Allah inda ka san tambayoyi ma ba za su fito na jarrabawa ba, da Allah sai ka maza wa kanka kan wannan. Ka san lallai jarrabawa ba za ta fito a kan wannan ba, amma ga areas ɗin da ake ganin za a fito da tambayoyin jarrabawa, da Allah ina jin anan ne ai zaka bada karfi ko ba hada hada kaji saboda haka kaga idan zaka je lahira a abinda kake rike da shi a duniyar nan ba mala'ikan da ya damu da shi to kai ma bai kamata ka damu da shi ba saboda haka kai ka damu kanka da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dame da shi akan al'ummarsa wannan sai ka isa lafiya wato ka sadu da Allah lafiya ka sake saduwa da manzo Allah lafiya to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi har yanzu wanda ya hada shi da wanda ya hada shi tafiya da ainihin khabbar wanda muka yi maganar sa kwanaki a cikin wanda aka saukar da ayar da muka fada a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da khabbar sun tafi al-aliya aliya din nan ana kiran uba haka wato uba kashi biyu ne a Madina wato uba aliya da kuma uba nazir wato uba ta sama wato da kuma uba ta ƙasa to ainihin uba ta sama inda masallaci yake din ita ce uba ta sama da kaje din ma zaka ga a saman take to in ka gangaro ne in zaka shigo garin Madina to zaka ga gangara kake yi har ka shigo garin Madina to shi ne su mutanen Madina suke kiran abu aliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo tare da shi da khabbab a masallacin Banu Muawiya manzo Allah da ya zo wannan masallaci tsakanin sa da garin Madina ne wannan to manzo Allah sai ya shiga wannan masallaci yayi nafila guda biyu kamar yadda ainihin salafus salih suka saba so idan suka sami masallaci ba sa barin sa haka sai sun shiga sun yi nafila ko raka'a biyu ne to shikenan sai su wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a guda biyu sai ya tsaya yayi addu'a mai tsawo to shikenan khabbab yake tambayar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato me kake addu'a sai ya ce yayi addu'a ne abu guda uku amma Jibrilu ya komo da ansa ya ce masa an karbi guda biyu wannan ɗayan an hana wato biyun da aka bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa ba za a halaka al'ummarsa da shekaru ba ma'ana da fari sannan kuma ba za a halaka al'ummarsa da nitsewa ba wato a cikin ruwa sosai ya nemi cewa wato kada wato a shiga kungiyarci wato kungiya ta nemi wato wannan tayaki wannan wannan tayaki wannan ubangiji ya ce to wannan kan ba za mu baka shi ba domin idan aka tafi akan cewa ba wanda zai saba da wannan to babu yadda za a yi ne a tantance karfin imanin kowa wannan kungiyancin da shigarsa da rashin shigarsa din shi ne za a iya tantance imaninka a duba kai karfin imaninka za ka iya tsayawa inda haddin manzo Allah ko sai ka wuce kai ma ka yi naka to in ka wuce ka yi naka to ka fito fili in kuma kana tsaye abinda ya wadatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ya wadatar da kai to magana ta kare sai a tsaya haka mun fahimci wannan magana yawwa to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan abubuwan duka wato haka ake fassalawa mutane a gane inda musulunci ya fuskanta da abubuwan da ya kamata mutum ya yi ta na uzur yace to aduba kaifa nusarriful ayati yadda muke jujjuya ayoyi wato liqawbi yafqahuna amma fa ba ga kowa ba fa liqawbi yafqahuna ga mutanen da suke da fahimta domin wani in bukwala alaba ana labarin cewa gashi to wani ba fahimtar ka zai yi ba sai dai wata kila kai magana dai ya ji ka to saboda haka ubangiji yana magana ne da liqawbi yafqahuna mutanen da suke da fahimta saboda haka in kana da fahimta ana maka wannan bayani to sai ka dauki madaidaicin tafarki in kuma muka gane ba to shikenan har yazo wani ya saki dulbo ya kai yace shi ne sarkin wani da ya gayyace ni wai wani da ya gayyace ni yace wai 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 ana wai ana kugiyar sufaye na ce a ina yace wai a nan gari na ce masa to tsaya gaba na ce ka san liji yace ya san liji na ce to daga liji har ka je tumfure babu sufi mutum ɗaya a garin nan sufi mutum ɗaya babu daga liji har tumfure na ce in kuma akwai shi ka kawo mini babu domin abin yana da sharuɗansa yana da sifofinsa yana da yanayin aikinsa in ba kai ɗin ba ne to ba kai ba ne in ko ka ce kai ɗin ne ma to ba kai ba ne ai an sani saboda haka kowa ka kama tafarkin manzon Allah da gaskiya kai aikin gaskiya ka fitar da kanka amma in ka tsaya kana cewa wai kai ne wani to shi manzo Allah shi ya nana kansa ne ina Allah da ya turo shi yace kai ne annabi ya bada hujjoji to yanzu ni in ka zo ka ce da ni kai wali ne to shikenan to kai ma an turo ka kenan ko ka zo ka ce da ni kai ka zama sharibi amma kuma ni na san wasan kasar da muka yi da kai ina san ba sharibi bane kai amma da aka girma da aka gane cewa abu wata sarauta ce ana cin duniya da ita sai mutum ya zo ya ce maka shi ya zama sharifi misali ba kuna gani irin wannan misalin ba to duka wannan ba tafarki ne na salafus salihi ba saboda haka illa iyaka wannan kungiyanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bashi wato wannan addu'ar da yayi ba aka ce al'ummarsa za ta kasance a cikin wannan saboda a jarraba mutane a gana gaskiya a gana ƙarya in ka wanzu akan tafarkin manzon Allah na gaskiya da gaskiya ka zauna lafiya in kuma ka shiga wani lissafi daban dan ka ci duniya to wannan kuma sai ka ci abuka daidai abin da zaka ci din kuma na san ma ba mai wani abu kirki bane na san ba wani abu kirki bane gara ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yayi wa manzon Allah to kai ma yayi maka saboda haka ba wani abin da za a yi ka zo ka ce wannan naka ne ko wancan bangare naka ne ko wannan ba naka bane da sauran wasu abubuwa duk wannan wato a bashi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato an ce masa wato ya bi tafarki madaidaici shi don fa a yana manzon ba ake gaya masa fa ya bi tafarki madaidaici da duk wanda yake tare da shi shi don fa kullum ake ja masa kulle saboda haka kuma wato ana ce masa kuma wato kar ya bi inna rididi ayoyi da yawa suna kiran manzon Allah cewa kar ya bi inna rididi to saboda haka yawwa wa anna hadha sirati mustaqim wa fattabi'u fala tattabi'u subula tabarraka bikum an sabili to saboda haka wannan shine wannan an bar mu da halin mu ne kowa a jarrabi karfin imaninsa da karfin abin da zai iya yi to saboda haka addu'ar mu Allah ubangiji ya datar da mu ya dusar da mu akan tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka abinda ake gani da gaskiya kai kokari ka bi shi abinda ka gani baka da wata hujja mai karfi ta alqur'ani da hadisin manzo Allah shi wannan sai ka bi shi lokaci to an ce lokaci yayi za mu ajiye anan in Allah ya sa muna cikin rayayyu gobe wato za mu ci gaba inda muka tsaya din nan to kun ga idan aka bi tafsirin suratul an'am kawai in aka fahimci tafsirin suratul an'am kawai to ka fahimci inda musulunci ya dosa da kuma irin gwagwarmayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi saboda haka wasu urudani duk da za su taso daga baya in suratul an'am kawai ka iya a cikin alqur'ani to wasu gwagwarmayar ba za ka shige su ba domin an riga an kawo ayoyi akai an yi maka bayani ga yadda abin yake ga gaskiyarsa ga kuma wato ba gaskiyar ba saboda haka idan muka tsaya muka nitsu abinda aka samu aka fahimta to ayi kokari ayi aiki da shi ayi kokari ayi aiki da shi saboda haka Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure a wajen faɗi ubangiji Allah ya gafarta to ita da tace an sake ta kuma akwai bid'ar neman takarda me yasa bata yi wannan bid'an ba ina so goda muka cewa cewa sai an ba da takarda din bid'a ce ita da amma hasana
na'am
bid'a ce amma mai kyau
insha
Allah saboda an ce an sake ta to shikenan ina hujja shikenan sai a nuna amma ba wai indan an ce an sake ta ta ji da kuddanta miji ya ce ya sake ta idan ba a ba da takarda ba ba yana nufin cewa sake bai yi wadewa ba saboda haka kawai mai aure na gaba illa iyaka yaushe aka sake ta saboda haka idan aka zo aka kirga in mai haila ce to jini uku in ba mai haila ba wata uku saboda haka a dukkanin wa'annan bangarorin sai a dubi a ina take saboda haka in an tantance ina take aka kirga ainihin lissafin iddanta ya kare kuma ita nan fa karka manta ba sassakan ta kai ba tana da iyaye ko to in aka tambayi iyayen ba za a gane cewar akwai maganar sakin ko babu sakin ba to kaga duk wannan za a iya ganewa saboda haka takaddar kan ita ƙarin ƙarfi ne akan maganar sakin ba wai idan an faɗa da baki sakin bai yi ba yawa sai mai
tambaya ta kashe ana tsammanin da kuma cin mutum da ba ya yafiya cikin
na
da ba ya yafiya
a'a to ai shi maganar yafiya yara ta yi ne ga abinda ya faru ita shari'ar musulunci wato tana da hanyoyi da dama maganar an yi maka abu za ka yafe za a duba nauyin abin meye ne to in a musulunci ne wama tufiya lahu min akhihi shay'un wa adaw ilayhi bi ihsan ko da kisan kai ne kuwa kowa a maganar kisan kai din ne ake magana shi din kansa wato ana iya yafiya to amma wama kutir la mazluman wal liwalihi sultanan wala yusrifu fil qatl to idan kuma yace ba zai yafe ba shi wanda aka yi masa wanda aka kashe masa wani to ba za ka ce masa yayi laifi ba domin shari'ar musulunci ta riga ta tsara cewa wato an-nafsu bin-nafsi wanda yana nan ka'ida ce wato wacce take ba wani nafsin da ya soke wannan tunda an-nafsu bin-nafsi na nan illa iyaka wa man qatala mu'mina muta'ammidan to yawa har izuwa karshe yawa fa aqibu bi misli ma uqibtum bi to saboda haka kaga wato shari'ar musulunci a bike take akan wannan saboda haka in mutum kai masa laifi an zo an tabbatar hujjoji sun tabbatar kai masa wannan laifi idan ya ce yana bukatar adalci ba za ka ce masa yayi laifi ba domin Allah ne ya saukar da cewa duk wanda yayi laifi iri kaza ga abin da za a yi masa ga wani mutum yayi laifi iri kaza ga abin da za a yi masa saboda haka idan bai ce maka ya yafe maka ba ba za ka dora masa laifi ba dan ba shine ya tsara shari'a ba amma in ya yafe to shikenan ya sami lada saboda haka ya shiga wal kadhibin al ghayza wal afina anil nas to saboda haka wato koda abin da wata rana sayyidina ali da koyin garsa sayyidina ali yayi manyan baki to shikenan aka je aka dafo abinci aka kawo to sayyidina ali kuma suna jin tsoron sa yana da zafi to sai da tazo za ta kawo abincin wa baki to shikenan sai ku tabarar da miya akan sayyidina ali to dama kuwa tana tsoron sayyidina ali gashi ta zo banda miya a kansa sai sayyidina ali zai yi magana sai ta ce ya kai sayyidina ali ya kai amiral mu'minina bari in tuna maka ayar Allah ya ce wal kadhibina al ghayza wal afina anil nas ta ce ko baka ciki ya ce masu haɗe fushi da masu yafiya sai ta tambayi sayyidina ali ta ce ko baka ciki sayyidina ali ya ce ina ciki ina yafe kuma na haɗe fushi na dai an zauna lafiya shikenan to lissafin shari'a ke yawwa to haka shari'a take aikinta yawwa kar mutum kai masa wani abu ai establishing din case kai abu ka ce masa ya nemi haƙƙinsa ka ce masa ai shi yayi laifi baya lafiya ba haka yawwa
sai na kamshi to ba ta ma ne da shawara da ina neman lafiya a gaban
na ya ba abinci ta aiki to Allah ya bashi kowa ma Allah ya bashi aiki abinda kuma Allah ya ba mu ya sa mana albarka a ciki zaman kashe wando ai bashi da dadi Allah ubangiji ya buda mana hanyoyin samu kowa da Allah ya bashi iyali ubangiji Allah ya bashi ikon yadda zai rike iyalinsa da ƴaƴansa kuna gani jama'a in ba harkar talauci ba yanzu ba gida yana ji yana gani da idansa ba ƴaƴansa ba sai su fi karkunsa in ba shi da abin da zai to saboda haka kaga ai wannan addu'ar kuna gani kamar da wasa ne ku to babbar addu'a ce wannan Allah ya baiwa mijinta aiki wanda ba su da aiki ma ubangiji Allah ya ba su kowa a sana'arsa ko karama ko babba Allah ya ƙara buɗe.